الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa da komai, wanda Allah madaukakin sarki cikin kaddarawarsa ya sake hada fuskokin mu a wannan farfajiya mai albarka ta wannan makaranta, domin ci gaba da tunatar da kawunan mu akan abin da ya shafi wannan addini namu na musulunci. Bisa ka'idar Allah ta'ala, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allah ta'ala ya ce, wa dhakkir, ka tunatar, ka wa'azantar, ka wayar da kai, ka faɗakar. Fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, domin ko da yaushe wato faɗakarwa da wa'azantarwa tana amfanar mu'mini. Matuƙar akwai sifar imani a tattare da mutum, komai raunin imaninsa in an yi wa'azi yana amfanarsa. Duk da cewa za ka ga kamar yanayin wa'azuzzuka da ake yi da faɗakarwa, kamar mutane ba sa ji ko ba sa ɗauka, yanayin yanda ɓarnar da ta'adin da taɓargazar take yawaita cikin al'umma, ko shakka babu haka, ba haka abin yake ba. Domin inda babu wa'azantarwar babu tunatarwar, to kila da taɓargazar da kuma katoɓarar da ɓarnar da mutane za su yi da tunanin nan ka haka. Wannan yana nuna cewa lallai duk sanda aka ja hankali, aka ja ayoyin Al-Qur'ani, aka faɗakar mu da musulmi da wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana sa ran zai amfane shi a matsayinsa na mu'mini. To muna kan wannan ka'ida ta Allah ta'ala, ta mu ci gaba da tunatar da kawunan mu, dan mun san insha Allah ta'ala duk sanda aka tunatar da mu za mu samu amfana mafi ƙaranci, kila mu zamto cikin abubuwa guda goma da muke yi, ko da guda ɗaya biyu ne mu ya rabu, ta ga aƙalla wa'azi ya yi amfani. Ko kuma Allah ya ce mu ce mu ya zamanto ba mu daina kila wanda muke yi ɗin ba, amma dai mun tsaya iya inda muke ba mu ƙara gaba ba. Sanadiyar wa'azi da faɗakarwa ka ga shi ma dai abu ne wanda yake ya amfanar. Da haka babu yanda za a yi Allah ta'ala ya ce a yi wa'azi, wa'azi yana amfani a ce ba shi da amfani. Sannan musamman kuma game da abin da ya shafi wannan gaba, gaba ce da kai tsaye tana da alaƙa da aƙida, tana da alaƙa da tauhidi, tana da alaƙa da imani. To shi yasa duk abin da yake da alaƙa da tauhidi abu ne mai matuƙar mahimmanci, domin kusan babban maƙasudin da Allah ta'ala ya aiko annabawa saboda shi tsawon lokaci, tsawon shekaru, manzanni wato na biye da juna, summa arsalna rusulana tatra kullama ja'a ummatan rasulu hakazabu. Wayannan manzanni da Allah ta'ala ya dinga aikowa wato a jere da juna, bayan wannan ya tafi sai kuma ainihin wato a aiko wannan za ka ga duk babban hadafin da babban makasudi shi ne kaɗaice Allah da bauta, da kuma kiyayewa daga faɗawa tarko da kuma hadari irin na shirka. Da haka wannan shi ne kusan abinda Al-Qur'ani ya kaso mafi tsoka ya kunsa, kuma wannan shi ne abinda saƙonnin manzanni na Allah maɗaukakin sarki suka kunsa. Da haka ƙarƙashin haka kenan abinda ya shafi tsafi, ko abinda ya shafi sihiri, ko dabo, ko ainihin wato siddabaru, ko rufa'ido, ko bugun ƙasa, da dukkan sunayen da ake basu, lalle waɗannan ko shakka ma abubuwa ne waɗanda suna da alaka da abin da ya shafi ainihin wato imani ko tauhidi da haka kaga kenan ba laifi bane a yi ta maimaitawa a yi ta nanasawa a yi ta jaddadawa har Allah madaukakin sarki ya bamu ainihin wato iko da kuma dama na ainihin tabbata akan tauhidi da kuma kaucewa abin da zai jawo mana fushin Allah madaukakin sarki domin kamar yanda duk wanda ya mu'amalanci alqur'ani mu'amala ta fahimta zai gane ba a taɓa yi wa Allah wani laifi da ya kai shirka ba babu wani laifi da Allah ta'ala ya ki gini ya tsana kuma ya jaddada ya maimaita a wurare daban-daban cikin alqur'ani cewa matukar mutum ya mutu ya haɗu da Allah da wannan laifin yana cikin laifin da Allah ta'ala ce samsam ba zai gafara ba ba kuma zai yafe ba duk da cewa rahamar Allah tana da faɗi duk da sufantuwar Allah da gafara amma ya ce duk wanda ya haɗu da shi yana aikata wannan laifi Allah ta'ala ya ce ba zai yafe ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا wato duk wanda yayi ainihin wato Allah ta'ala yana iya yin gafara wato ga dukkan wani laifi da bawa ya aikata matukar wannan bawa wato laifin bai kai shirka ba in dai laifin bai kai shirka ba akwai yiwuwar Allah ta'ala ya ce yaya fi akwai yiwuwar ki haɗu da Allah ta'ala ya mu'amalance ki da fadin rahama komai munin laifin amma Allah ta'ala ce ban da shirka Allah ta'ala ce duk wanda ya mutu yana shirka wannan kam faqad harramallahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma Allah madaukakin sarki ya wajabta masa shiga wuta da haka kaga kenan lallai lallai dukkan abin da ya shafi wannan janibi to abu ne wanda ya kamata mu ta maimaita shi shi yasa tun a karatun farko da ake karantar da mu a kasar Hausa a cikin babban littafin nan mashahuri littafin Muktasarul Akhdari mai ahlari tun a karan farko ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ya ce tasihu imani dan da zarar mutum ya je lahira ba shi da jari na imani to gaskiyar magana ya tafka hasarar da babu sama da ita da haka shi yasa yake farkon abin da yake wajaba akan baligi mai hankali tafsihu imani shine ya gyara ya tsaftace ya inganta imaninsa babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin magana a kansa in aka kusance shi komai kankantarsa irin abin da ya shafi shirka ko da karamar shirka ce za ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan hankali ya kuma tsawatar a kan abin da ya shafi haɗa Allah da wani annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a maganganu na yau da kullum ya shayi wa sahabbansa gyara kamar kawai ka ce masha Allahu wa shi'ita kana ganin kamar ka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wai in ka ce haka Allah ya so kuma kai ma ka so annabi ya ce kana so ka sanya ni in zama kishiya ne da Allah ka ce masha Allahu wahda wai har a abin da ya shafi maganganunmu in muka faɗi maganar da annabi ke ganin akwai shirka a cikin maganar a maganar tamu akwai haɗa Allah da wani ko da ba haka muke nufi ba nau baya yin shi shi ne maganar mai ahalari farkon abin da yake waje ba kan baligi ba ka da uzuri ka je wa Allah da imani mara kyau ba ka da uzuri domin tun farko sai akai abin da ya waje ba kanka shine ka inganta imaninka to kuma za ka ga waɗannan abubuwa na sihirce-sihirce da tsafe-tsafe da tsubbace-tsubbace duk in ka kalle su babban abin da ke haddasa su shine raunin imani da jahilci wannan shine shi yasa za ka ga duk kamar yadda muka faɗa a waccan laccar duk inda ka ga waɗannan mutane suna cin kare ba babbaka to za ka ga raunin mutanen da suke mu'amala da su wato imanin shi ya yi rauni sannan suna fama da duhun jahilci kuma da zarar ka guji ka kuma nisanci hasken koyarwar alqur'ani da sunna to shi dan adam dole yana buƙatar ilimi to shi yasa da zarar ya kaucewa ilimi nagartacce daga alqur'ani da sunna to zai karbi gurbataccen ilimi a hannun gurbataccen mutane wannan kaida ce ta Allah haka abin yake shi yasa haka ayar da zan fara kawo ta a farko wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman ai in ka duba Allah ta'ala yana mai da martani ne ga yahudu da nasara musamman da Allah ta'ala ya aiko musu littafai ya aiko musu manzanni suka kafircewa ainihin wato littafan suka kafircewa manzanni sai kuma suka bige da neman ilimin tsafi da sihiri har ma suke gaya wa mutane ai annabi Sulaiman da kuma ya buwaya annabi Sulaiman da kuke ganin ya fifici sauran mutane ya mulki mutane ba su kadai ba har da aljanu ba wai ya samu wannan bane sai ta sanadiyar tsafi da sihiri da haka sai Allah ta'ala ce wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra sai Allah ta'ala ya mayar musu da raddi ya mayar musu da martani cewa ko alama wannan mulki na annabi Sulaiman daga Allah ne ba mulki bane wanda ya same shi saboda sihiri saboda tsafi saboda yarda da bokaye ba bokaye bane suka ba annabi Sulaiman wannan ainihin wato sihiri annabi Sulaiman a matsayin sa na manzo annabi Allah bai kafirce ba walakin na shayafi na kafaru yu'allimuna an-nasa sihir shaytanu ne suka kafirce suke koyawa mutane tsafi suke koyawa mutane sihiri to kaga wannan ya nuna maka cewa da zarar ka nisanci makaranta to gaskiyar magana kai karam bara ne na waɗannan matsafa karam bara ne na waɗannan bokaye karam bara ne na waɗannan ƴan tsubu babu yanda ka iya saboda dan adam bangare guda biyu ne akwai gangajici akwai ruhi to an tabbatar da cewa dan adam yakan samu larura a gangajici wannan tana da sauki da an gano kafa ce take ciwo da an gano kai ne yake ciwo da an gano ido ne kunne ne hakori ne wannan akwai likitoci na musamman waɗanda sun kware a waɗannan fannoni da in ka je ka samu kai bayani aka yi ma tambayoyi cikin yardar Allah in an baka magani sai ka ji ka warke wannan cuta ce nan ta gangajici to sannan kuma akwai cuta wadda take ma'anawiya ba hissiya ba ga larura tana ji a tattare da kai amma kai ba ka san me ba kuma ka kasa samun wanda zai iya tracing ya yi maka bincike ya gano me ce ce kuma kana so ka gane dan kana so ka fita daga cikin wannan matsala wannan yana daga cikin abinda ke haddasa neman malamai waɗanda suke jingina kansu ko suke alakanta kansu da addini domin ana ganin kana buƙatar ka gane me ke damunka to kuma tun da babu wani likita a wani asibiti da zai iya gane menene ko kuma shi kansa likitan ya yi gwaje-gwaje da auna-auna ya ce gaskiya shi bai ga komai ba larurar ba ta asibiti ba ce to tun da ba ta asibiti ba ce a ƙasar Hausa sai muka zamanto akwai ƴan magoyi akwai ƴan tsubbu akwai bokaye akwai duk waɗannan rukunin mutanen akwai su da haka sai ya zamanto ba mu da wata rariyar tace warakan nan da muke nema wata hanya ce a shari'ance ya kamata domin annabi ya tabbatar mana sallallahu alaihi wasallam babu wata cuta da ba ta da magani alimahu man alimahu wajhilahu man jahilahu annabi ya ce babu wata cuta da Allah ta'ala ya saukar kowace iri ce Allah ya saukar da maganin ta wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba to tun da haka ne babu wata larura hissiya ce ko ma'anawiya in na ce hissiya wato larura ce wadda ana iya jinta a ganta kila hannu ya taɓa ta ko kuma hawasul khamsa ɗin da muke da su ana iya jin wannan larurar ta waɗannan hawasul khamsa ko kuma cuta ce larura ce wadda take ma'anawiya wadda babu wani asibiti da zai iya maka maganinta to da cutar ma'anawiya da cutar hissiya din dukkanin su babu wanda Qur'ani baya maganin su domin annabi sallallahu alaihi ta'ala ya gaya mana a wurare daban-daban fihi shifa'un linnas a cikin alqur'ani akwai waraka waraka ka ga maganin larura wanda take hissiya ya kuma yi maganin larura wanda take ma'anawiya ka ga alqur'ani yana maganin shirka alqur'ani yana maganin shakka Al-Qur'ani yana maganin shubha, Al-Qur'ani yana maganin ainihin wato saban Allah da alfasha ko wace irinci. Sannan Al-Qur'ani yana maganin ciwon ciki, yana maganin ciwon kunne, yana maganin ciwon hakori, yana maganin cutar aljanu, yana maganin sihirin ayyuka mutum, duk Al-Qur'ani yana yi. To idan haka ne, ai bai kamata mu dinga nesa da Al-Qur'ani ba, kuma in za mu nemi waraka mu kusanci wanda ya yi nesa da Al-Qur'ani bai da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa da Al-Qur'ani, mu ce kuma a wajensa muke neman waraka. Tattare da cewa mun san cutar nan Allah ne ke saukar da ita, warakan nan Allah ne mai bayar da ita. To kenan abin da ya fi kamata muke ta ƙoƙarin haskawa a wannan lakca tamu ko jeren jiyan lakcocin nan shi ne, lallai ba muna cewa kana fama da larura ka ci hakuri ba, ba haka muke nufi ba. Kana fama da matsala, kana fama da matsala, ko ɗanka yana fama da matsala, ko ɗan uwanka yana fama da matsala, a ce kawai shi kenan ba mafita, ba wannan muke nufi ba. Ba so muke mu yage ka daga zuwa wajen bokaye, mu yage ka daga zuwa wajen ƴan tsubbo wanda za su haɗa ka faɗa da Allah, kuma bukatarka ba za ta biya ba duniya da lahira. Sannan kuma mu bakka kai ta la ilaha ula'i wa la ilaha ula, an ce zuwa wajen boka shirka ne, zuwa wajen ƴan tsubbo shirka ne, zuwa wajen ƴan bodi shirka ne, zuwa wajen kaza kaza da an ce karkace, in ka je ka nemi faɗa da Allah Maɗaukakin Sarki kuma za ka ga abin da zai faru. To yanzu kuma ga shi kana cikin matsala, kar ka je wajen boka, to ina laka. To wannan lakcoci muna ƙoƙarin mu faɗi ina makoma kake, wajen ina ya kamata ka dosa idan kai larurarka. Duk da cewa kamar yadda muka ambata, Al-Qur'ani yana maganin kowace larura, to amma kuma wannan Al-Qur'ani bai yi faɗa da ka nemi wani ƙwararre wanda ya san larurarka, ka kai masa koke ya maka tambayoyi ya baka maganin larurarka. Abinda kawai ake ƙoƙarin gaya maka, idan larura ta shafi sihiri, ta shafi taɓin aljanu, to wannan larura ce wanda akwai ƙwararru da ake so ka je wajensu don neman waraka daga shafar aljanu da ke damun ka ko ke damun ƴarka ko ƴarci. A sihiri ake tsammani, domin kamar in laccar ta ba mu dama, akwai wasu kamanceceniya da ake samu, da similarities da ake samu tsakanin shafar aljanu da matsalar depression. To kage yanzu ƙwararre ne zai iya bambance miki cewa fa duk maganar nan da kike ta ganin aljanu ne ba aljanu ba ne, depression ne, ki je ki nemi likitan depression ya sa ki ya baki shawarwari ya ɗora ki akan magani, ba wannan layin ba ne. Haka sihirin shi ma akwai a Arab alamomin da kana faɗa za a ce sihiri ne, akwai alamomin da ana faɗa za a ce a wannan gaskiya ba sihiri ba ne, ki biya asibiti. To a darasin da ya gabata ko laccarmu ta farko, kusan mun faɗi mun yi ta'arifin shi kansa sihiri ɗin, mun kuma yi bayani gwargwado game da su waye ɗan tsubbu da sukofinsu. Ina ganin duk wanda bai restore can ba, to ya nemi wancan ɗin don zai taimaka masa wajen gane ita wannan ɗin. Domin waccan ɗin mun yi bayani, ba kuma koma za mu yi mu sake maimaita bayanin da muka yi a waccan ba, domin ban tsammanin yanda maudu'i yake shi kansa wannan zaman za mu iya karkarewa, ba na tsammani. Eh, ba na tsammani. Maudu'in faɗinsa ya wuce, dan na yi ta ƙoƙarin ya zan matse shi, matse shi. To gaskiyar magana bai dai matsu ba. Sai da haka kawai za a ji iya abinda muka ji, muka ga rana ta yi sai mu tashi. To Allah ya sa muna da wani lokacin gaba kuma sai mu sake zuwa mu sake sa. Ai dama ana kun saba, wannan ba wani sabon abu bane, kun saba sauraron labari na ko kallon shirin labari na episode episode ne. Sai da haka nace ta mu ma za ta zama episode episode. Sai da haka ba zai zama wani sabon abun nan ba. In dai ana kallon series na abun nan, to insha Allah mai yiwa wannan ita ma ta zama series. Ina fata an gane. To wannan shi ne abinda da nake so mu dan tattauna a nan. Kusan a ƙarshen waccan laccan mun faɗi alwa'u siyar, mun ce akwai nau'i daban-daban, salo-salo daban-daban da gurbataccen mutane miyagu masu muguwar aniya masu muguwar zuciya da suke collaboration suke haɗin gwiwa da shedano wajen cutar da dan adam ta hanyar sihiri kuma ina ganin a wannan lecture babu wanda yake da duhun kan cewa sihiri gaskiya ne kuma yana da hakika ba na ji domin in kun tuna a waccan lecture har sihirin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan la'anannan yahudi labid bin al-a'sam al-yahudi mun kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa sihirin nan kuma yayi tasiri amma da izinin Allah kaman yanda ayar wattaba umma tatul shayatin take magana cewa wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idhnillah koda matsafa sun yi tsafi koda musujirta sun yi sihiri koda ɗan dabo sun yi daban su koda ɗan tsubbu sun yi tsubbace-tsubbacen su ba su isa su cutar da ke ba sai da izinin Allah to kenan sihirin akwai shi sai dai yayi tasiri ya kama wanda aka yi wa sihirin to wannan ne shi kuma baya faruwa sai da izinin Allah wannan kuma ko dai dan Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka matsayinka ya ɗaukaka matsayinki da ladanki ya baki daraja madaukakiya sai ya sa wannan sihirin ya kama ki dan ki sha wahala na dan wani lokaci saboda akwai wata ɗaukaka a gaba daya ko kuma saboda sakaci da rashin ainihin wato ingantaccen tauhidi da ingantacciyar aqida da rashin ruko da wato rigakafi na azkar to wannan shi ma zai iya sa sanadiyar wannan sai Allah ya in yana so sihiri ya kama ki sai Allah ya jarrabe ki da sakaci wajen yin azkar ba ki zikiri na safe ba ki zikirin yamma ba ki zikirin kwanciya bacci to wannan kuma wato ke ma kin zama karan bara kamar yanzu kin zama ba ki da wani security da in an danno sihiri zai iya tadewa to a gargashin haka sai muka ce akwai nau'o'in sihiri ne yiwa wannan lecture za ta kunshi guda hudu a ciki duk da cewa ina jin sun kai wajen guda takwas wanda muka kawo amma ba duka muka kawo ba su ma din a ciki zai kunshi guda hudu kuma a cikin kila Allah ya taimake ku mu iya tattaunawa sosai tattaunawa mai faɗi a kan guda ɗaya kila shi kuma na biyu in Allah ya taimake mu za mu ɗan yi bayanin sa ba zai kai faɗin na farko ba na uku da na huɗu shi kuwa wannan kawai zan faɗe su zan kuma faɗi symptoms ma'ana a Arab alamar in ka ga kaza kaji kaza to alama ce ta akwai yiwuwar sihiri iri kaza ne sannan kuma mai yiwuwa lecturing Allah ya ara mana lokaci ta kunshi bayanin wanda yake so ya taimaka wa mutane wajen lalata irin waɗannan abubuwan ya ya kamata mun faɗi siffar a lecturen mu ta farko al-mu'alij wanda zai yi irin wannan dama harka ce ta taimako ba harka ba ce ta neman kuɗi duk da ba laifi ba ne kai wa mutum magani da alkur'ani ya biya ka wannan hadisai sun tabbata akan haka amma dai akwai sufofin waɗanda kamar yanda mun faɗi sufofin waɗanda ba a neman mafita ko neman waraka a hannunsu bisa ga abin da ya faru na larurar da ake tunanin ko ta shafar aljanu ce ko ta sihiri ba a neman waraka a wajensu saboda dukkan ka'idar mai magani ba su cika ta ba dukkan shika-shikai da rukunan bokanci da tsafi sun cika su saboda haka in kika je ki san da saninki mun karanta hadisan da suke nuna hadarin zuwa wajen bokaye da matsayin zuwa wajen bokaye duk wannan mun karanta a cikin lecture da ta gabata so saboda haka in kika yi kunnan uwar marasa jin magana kin ga ga irin alamomin nan da aka ambata na ba malami bane boka ne sufa kaza da sufa kaza ba malami bane boka ne ko da ya rufe fatar wato kura wato ya rufe ainihin akuya da fatar kura ki gane cewa ba a zuwa wajensa in kuma kika je wajensa za ki fata goma biyar ba ta gyara ba in kuma Allah ya ga dama sai ya miki istidraji kuma sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kina zuwa wajen fatattun mutane kuma kina samun biyan bukata don Allah ya so ya halakar da ke tun a nan duniya sai ya miki irin wannan akwai wanda Allah ya kan ba su dama ba dan akan da yake suke ba yazadu isman ma ismihim dan zulubin su ya ƙara ninkuwa akan ninkin da suke yi na zulubi dan Allah ta'ala ya danke su to dankar ba za ta musu kyau so akwai wanda za ka ga tana ta irin wannan mu'amalolin da bokaye kuma tana ganin biyan bukata kuma tana ta kokarin zama agent na wannan bokaye wajen jan sauran mata da kuma kwadaitar da su cewa aikin yana ci a dinga kai mutane wurare da aka mun karanta mun kasa nau'o'in sihirin nan akwai sihirul tafriq akwai sihirul mahabba akwai sihirul takhir akwai sihirul junun akwai sihirul khamun ko khumun akwai sihirul hawati akwai sihirul marad akwai sihirul nazir akwai sihirul ta'dilul zawaj akwai sihirul dab wanda ba mu ambace shi ba abdab shi kuma wannan za a ga yawanci mata masu abokan zama masu kishiyoyi su suka biyan sa in yaje kan kalawe shi amma yaje nan ba shi da lafiya bab ce za a gani in dai a gidan ta yake kalawo ce zai je su yi rayuwarsa ta aure normal amma ya koma can ba shi da lafiya so shi ma akwai wannan shi sirru ta fareti shine wanda cikin wannan episode din na wannan lecture za mu ji shi kusan in detail insha Allah sihirul tafriq da kuma sihirul mahabba da sihirul takhyil da sihirul junun wa'annan guda hudu kila zamu ji su koda ba in detail din su ba zamu ji su a cikin wannan lecture insha Allah mu dauki sihirul tafriq me ake nufi da sihirul tafriq shine yin sihiri yin tsafi dan raba tsakanin masoya yana faruwa kuma shi yafi yawa shi yafi yawa alamai sun ce wannan shi yafi yawa kuma shi yafi yaduwa cikin mutane sihiru tafriq shi ne sihiri wani tsafi wani siddabaru wasu karance-karancen dalasumai ne wasu kiraye-kirayen sunayen aljanu ne wasu surutai ne da saubatu wasu kulle-kulle ne ake yi hikimar ko dalilin yau don a raba tsakanin masoya a fesa ƙiyayya da ƙin juna tsakanin ainihin wato abokanai guda biyu ko tsakanin abokan sharika ko kamfani sun yi haɗin gwiwa kamfani ɗaya ko sun yi haɗin gwiwa suna kasuwanci tare to ana iya yin sihiri a farraka su wannan za mu ji nau'o'insa insha Allah wannan kamar yadda na ambata ayar da muka ɗauka ta farko tawattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الله منه كتن سلسيتي سو يهودا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان su yahudawa sun bi abinda shaitanu suke karantawa suna jingina shi zuwa ga ainihin wato mulkin annabi Sulaiman cewa annabi Sulaiman ya mulki duniya ya mulki mutane da aljanu ne ta hanyar tsafi Allah ta'ala ya ce wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru annabi Sulaiman bai kafirta ba wannan ya tabbatar da cewa tsafi da sihiri kafirci aya karanta nuna cewa wa ma kafara Sulaiman me yasa aka kore kafirci ga annabi Sulaiman saboda bai yi sihiri ba mulkinsa ba na tsafi bane mulkinsa ba na sihiri bane mulkinsa ba da tsibbi ya samu mulki ba
kamar yanda yawanci a wannan lokacin namu masu neman mulki su ma na daga cikin waɗanda suke ƙara ƙarfafa kasuwar waɗannan fata garin ma ɗan tsubu cewa ba za ka samu mulki ba sai ka kauce har sai kai kaza sai kai kaza sai Allah ta'ala ya koyo wa annabi Sulaimana neman mulki ta kazamar hanya har ma Allah ya tabbatar da cewa shi kansa tsafin kafirci ne shi tsawo tsatsubar ita kanta kafirci ce dan haka sai Allah madaukakin sarki ce wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra su ne suke koya wa mutane tsafi ashe kaga tsafin kafirci ne koyar da shi kafirci shi yasa annabi Sulaiman bai yi tsafin ba bai koya wa mutane tsafi yu'allimuna an-nasa as-sihra amma a can cikin ayar a ƙarshe-ƙarshen ta sai Allah ta'ala ce wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna koyan abinda ba amfana su yake ba cutar da su yake domin dukkan wani amfani da iya duniyar nan ne amma in mutum ya je lahira kuma zai shiga cikin ashaddul azab wannan ba amfani ba ne sannan suna koya wa mutane ma yufalliquna bihi bainal mar'i wa zawji suna koyar da mutane yanda mutum in ana so a raba tsakanin mutum da matarsa ana so a raba tsakanin wato mace da mijinta ana so a raba tsakanin ɗa da uwarsa ana so a raba tsakanin ainihin wato uba da ƴaƴansa ko uwa da ƴaƴanta ko ana so a raba tsakanin masoya abokai ko ana so a raba aboka wato tsakanin abokan harka wannan duk akwai shiddabaro akwai tsatsubar da ake yi kuma in Allah ya soyayyo masu yin tsatsubar istidraji sai su yi tsatsubar kuma suke tasiri da izinin Allah hadithun Jabir wanda Imam Muslim ya rawaito shi cikin kitabu sifatul munafiqin wa ahkamihi a cikin wato littafin da ke bayanin sufofin munafukai da hukunce-hukuncen munafukai Jabir Imam Muslim ya kawo hadisin Jabir a karkashin wannan babi inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Iblis yana zuwa ya ajiye karagarsa kujerarsa ta mulki a kan teku sannan yakan aika rundunoninsa cikin al'umma yanzu haka magana nan da nake muku ya bazo yasa cikin Hausawa kullum yana wannan aikin kuma kaga innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahum da shi da tawajjarsa da shi da rundunarsa Allah ta'ala ya tabbatar da cewa suna ganin mu ta inda mu ba ma ganin su shi ko duk abokin fadan da shi yake ganin ka kai ba ta ganin sa hadarin sa ba dan kankani bane abokin fadan da gashi kana gani kai ma da kai na ganin ka wannan tinkara sa tana da sauki kuma ka ga irin shirin sa ka ga irin makamin da ke hannun sa ka fahimci inda yake da karfi ka gano inda lagos yake to shi wannan abokin fadan Allah ya ce ba a ganin sa amma fa shi yana ganin ka ya san makwancinka ya san inda kake yawo ya san duk inda lapsus ɗinka da rauninka yake duk ya sani yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi yasa da ka bar zikiri ka daina karatun alqur'ani ka ne san ci koyarwa musulunci to kana cikin koma ta shedan ka fada kawai ba yanda ka iya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zarar ya zauna akan wannan karaza sai ya fantsama rundunarsa cikin al'umma amma abinda zai ba ku mamaki wanda ya fi samun kusanci da shedan ya fi samun babban matsayi a wajen shedan ya fi samun lambar yabo da girmamawa wajen shedan a azamuhum fitna a zala ce wanda ya fi kowa iya fitna fitinan ne wanda ya fi iya fitinar mutane wannan wanda ya fi gwanancewa ya fi kwarancewa da gogewa akan fitina to wannan shi ya fi samun babban matsayi da lambar girmamawa da samun kusanci zuwa ga shedan shedan yana zaura a wannan karagar an ce in suka je suka yi duk abin da aka tura su sai ga sun shiga to sukan dawo su kawo rahoto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yaji'u ahaduhum sai daga cikin wayannan iyalai na shedan yakan zo wajen shi iblis fa yaqulu sai ya faɗi irin tabargazar da yasa aka yi a ranar wani zai ce ya sa an yi kisan kai wani zai ce ya sa an yi zina wani zai ce ya sa an yi luwaɗi wani zai ce ya sa an yi shaye-shaye wani zai ce ya sa an yi kaza kowa yana zuwa da rahoton irin tabargazar da yasa aka yi haka duk wannan tabargazar da kake gani iyalan shedan ne suke cikin mutane ko in yazo duk wanda yake zuwa fa yaqulu ma sanata sha'al da wannan ya zo ce ai da yazo ya hada su ya shiga gurin bai bar gurin ba sai da ya tabbatar wani ya fafe wani ciki sai ne kai ka ba kai komai ba wani shi kuma yake wani yana gani yayi godinta yace ai da yazo da ya shiga bai fita ba sai da ya tabbatar da cewa an sha giya an sha wiwi an sha kolisho an sha fakalin an sha totalin an sha kodin an sha kaza an sha kan da kike kai oh ka fara wani yace ai ya sa an yi kaza kai da kai duk wanda yazo yana ganin shi kan ya kure a sharri ya sa an yi wa Allah laifi mai girma amma da ya kawo rahoton sai ce ma sanata shay'an har yanzu ba kai komai ba kuma yaji'u ahaduhum ana nan sai kuma kwamce da ɗaya daga cikin su ya zo fa yaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain imra'ati to wallahi ni kuma da na shiga gidan ban fita ba sai da na raba shi tsakanin sa da matarsa sai da na shiga tsakani na raba sai da na shigar da matsala gidan sai da na haifar da damuwa sai da na haifar da matsala a auren sai da aka samu kaza to wannan yana gaya masa fayudinihi min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai ya ce matsoran kusa da ni wa yaqulu na'am anta sai yau kai ne kai wani abu da muke so hikimar kawo wannan hadisi na Jabir dan mu san cewa shedanu suna raba tsakanin mutane masoya suna yi kuma wayannan wato shedanu na mutane suna da alaka mai karfi da haɗin gwiwa da waɗancan shedanu na aljanu kamar yadda na gaya muku a wancan darasin na Ramadan bagenin shi ne to kana so ne ma kaza ne maka kaza kina so ne miki kaza ne miki kaza to kuke ma fa zaki mana kaza da kaza da kaza tunda ke ba ki kai matsayin da zaki iya magana da aljanu ba shi wanda kika je wajensa shirkarsa da kafircinsa da nisantar rahamar Allahnsa ta kai yanda ya samu kusanci da shedanu yana magana da shi da aka duk sharaɗin da boka ko ɗan tsubbi ya gaya miki shi ne sharaɗin da aljanin da ake so ya aiki ya gaya masa in an ce kawo kaza ba shi ba ɗan tsubbin ba ne aljaninsa za a yi wannan abu in aka ce ki yi kaza ko ki nemo kaza ko ki kawo kaza duk abin da aka sa miki na sharuɗa an sanya miki wannan sharuɗan ne ba sharaɗin shi ɗan tsubbin ba ne ba sharaɗin bokan ba ne sharaɗin shi aljanin da zai aike me ake so za a gaya wa shedanin ai ya fi son wani cikin ƴaƴansa ga sauran ƴaƴansa amma ya fi kaza ya ja shi kasuwa ya yi masa kaza ya za a yi so muke kawai a raba su shi kenan wannan yana daga cikin abin da yake hakuwa na raba tsakanin ma'aurata raba tsakanin yaya da iyaye raba tsakanin aminai raba tsakanin abokan mu'amala a kasuwa shi sa suka ce akwai wanda kai aikin da ake yi shine ayi dan raba tsakanin da iyayensa fafur kaga mutum baya san ka ambace yanzu akwai wanda yake mun cikin azumin nan kamar zai kuka yace wallahi ɗansa baya san ya gaishe ɗansa yace an za a yi ma uban aikin ido a asibiti yace amma wallahi bai iya yadda ya zo muka haɗu da shi ba zan ji an ce ya zo kofar gida kafin ruwa ya fice kafin ruwa ya buga mashi ya ce so akwai ire-iren wannan kawai abin da ake so ya zamanto ko dai shi uban ya zama ba ruwansa da ɗan kuma ana irin wannan kaji kamar ba shi ya bai ba abin da ya shafe shi da shi duk inda ɗan ya shiga baya lalubar ina yake sannan duk inda ɗan ya shiga matsala ba ruwansa da karatunsa na boko ba ruwansa da karatunsa na addini ba ruwansa da ya zama mutumin kirki ba ruwansa da ya lalace ba ruwansa. Wani sigiri ne kawai shi ma ake yi ana kiransa sihirin tafrik ko shi ɗan a ɗauke hankalinsa ga iyayensa masu rauni ga su suna buƙatar taimako shi kuma yana da wadata yana da ikon ya taimake su amma an kaɗa tunaninsa gaba ɗayan kaɗa hankalinsa suna cikin matsanancin buƙata suna cikin matsananciyar wahala shi kuma yana da wadata yana amma sai baya iya tsinana musu da shi. Bai zuwa inda suke ba ya yarda su haɗu. Wannan akwai wanda shi kuma tsakanin ‘yan uwa ne. A rabar su tsakanin ki da ƙanwarki ko yayanki. Wannan sun ce, wanda yake faruwa tsakanin mata da miji shi ne mafi haɗarinsu kuma shi ya fi haɗuwa. To ya za a gane cewa wance sihiri ne a jikinta kuma sihirin tafrika kai mata. Ya za a iya gane wane sihiri aka yi masa kuma sihirin nan sihirin tafrika ne. Akwai alamomi guda bakwai. Ba sai sun kammala ba duka inda an ga biyu uku a ciki to ana kyauta zaton cewa wane ba banza ba. Ko wance akwai abin da ya faru. Abu na farko cikin alamomin da ake gane sihirin tafrik samun sauyi da junin juya halin nan take daga soyayya zuwa kiyayya. Wannan alama ce mai ƙarfi an san yadda yake ƙaunar matarsa an san yadda yake santa an san yadda yake hidimta mata rana tsaka a ga al'amura su rikici an san yadda yake san mahaifiyarsa yake kyautata wa mahaifiyarsa rana tsaka al'amura su juye su rikici to juyin juya hali da canji cikin ƙanƙanin lokaci daga ƙauna ta koma ƙiyayya da ba ka da abokin hira sai shi ba wanda kake so ka ji muryarsa sai shi a waye gari ba ka san ganinsa ba ka san ganin wanda ya ganshi ba ka san jin muryarsa kai labarin wanda ya ganshi ma ba ka so wannan ta malam Bahaushe da walakin kuri ke wannan alama ta farko ce suka ce alama ta biyu yawan shakka da rashin yarda da juna da ba haka suke ba a waye gari duk abin da ka kawo mijin sai ya sa shakka anya ba ta saba wani abu ba ciki ya daina yarda da ya ci abinta ya daina yarda da ya kwanta da ita a ɗaki ɗaya an jefa ba wato wani shakka da rashin yadda ita ma ta zo ne yadda da shi ko kuma ta raba daki da shi in kuma ta je dakin ta sai ta kulle sai ta sa mu kulle saboda ana gaya mata cewa zai mutu zai cutar da ita alama ta uku rashin neman uzuri wannan shi ma da za a yi ta zama in kai wani abun a kau da kai in kai wani abun ma a yi maka uzuri amma in aka samu sirri tafrik duk kowane irin motsi ba uzuri ba uzuri abinda da sai a yi ninkinsa ko magana ba zai ba yanzu sai a yi ɗaya bisa goma sai ya yi ta sababi ya ɗauke wuta ya yi fati ɗaya baya ma magana wanda a da ka yi abinda ya fi wannan girma ma amma ba ɗauki irin wannan matakin daga ciki alama ta hudu girmama duk wata hanya ta saɓani ko da ba ta sa kana ta karya ba wani lokaci in ka ji abin da ya sa aka ɗauki matakin sai ka rena mataki sai ka rena dalilin ka ji a ce wai ya kace ta akan naira 50 ba gaskiya bane ko ya kace ta akan ire-iren abubuwa waɗanda suke ba ta ka karatu da kariya ba amma wannan ya fadada sabani zama ya rikice ya ki dadi karasa wai menene dalili kuma dalilin in ma za ka iya tunaji sai ga duk wanda ka gaya wa abocin hankali ne sha'aba wannan bane kuma shi ɗin ne ma'ana girmama dukkan wata hanya ta saɓani ko mai ƙanƙantarsa allura a mai da ita garma wanda a ƙa'ida tsakanin ɗa da iyayensa ba a samun irin haka a ƙa'ida tsakanin ɗan uwa da ɗan uwansa ba haka a ƙa'ida tsakanin mata da miji ba haka a ƙa'ida tsakanin aboki da aboki ba haka amma yanzu tun da akwai wani abu da ya faru to sai ga saɓani komai ƙanƙantarsa an girmama shi an faɗaɗa shi ya raba alaƙa sannan suka ce daga ciki akwai sauyawar suran mutum a idan ɗan abokinsa a idan ɗaya misali in miji ne ya dinga kallon matarsa ta yi mummuni sosai ko da a idan sauran mutane kyakkyawan mace ce kyakkyawan mace ce amma shi muninta da yake gani ba ƙarami ba ne wannan shi ma yana nuna irin hoton da wato an ce irin wannan shi aljanin ne yake zuwa ya shiga jikinta sai ya ƙara wa hancin girma ya muna da idan ya muna na bakin ya sa mata wani duhu ya sa ta dinga warin jaba ya sa ire-iren waɗannan za ka dinga ganin ya akwai irin wannan tsirin baya son zama da ita da ya zauna da ita minti ɗaya minti biyu sai bar gurin maganar rabon da su zauna su magana ta minti biyar ba za ta iya tunawa rabon da a ce sun kwana a guri ɗaya ba za ta iya tunawa wani zai ji kamar zazzaga mai wuta ake iya na tare da ita so saboda haka daga ciki shine aljani zai rikide sai ya shiga jikinta sai ya munana halittarta ta kyawun mace ce amma shi yana ganin ta cikin mafiya munin mutane baya son ganin ta baya son ya mu'amalance ta baya so ko kuma yin isa ce ta dinga yi masa kallon wani abun tsoro ba ta in ta gan shi shi ma sai shedan ya zo ya dinga nuna na halittarsa ta yadda zai yi mata kama da wani abun ban tsoro ta dinga yi masa kallon wani abun tsoro abun firgitarwa in baya gida ta fi samun walwala da jin daɗi amma in ya shigo gida tashin hankalinta ya dawo shi ma in yana waje na cikin farin ciki da nishadi ranar da ya shigo gida to lokacin bala'i ya zo kuma da san ba haka ake ba wannan shi ma yana cikin symptoms din sihiru tafriq sannan wanda ake wa sihiru tafriq zai kyamaci dukkan wani abu da ya fito daga bakin ko daga hannun wanda aka yi masa sihirin a kansa duk kirkin da yayi ce ba ka ganin kirkin wannan yana daga cikin symptoms na sihirin tafriq shine zai zamanto wanda aka yi wa sihirin to zai zama game da wanda aka yi sihirin a kansa zai zamto duk wani alherinsa ko guda ɗaya ba ka iya tunawa balle kai masa uzuri a kai to waɗannan su ne alamomi guda bakwai da suka ce duk wanda aka ga da suna zaune ƙalau suna da fahimtar juna suna girmama juna suna ƙaunar juna suna mutunta juna amma a ƙanƙanin lokaci al'amari ya rikirkice ya jure ba tare da wasu alamomi ko wasu dalilai na zahiri da za a iya cewa su ne dalili ba alama ce ta sihiru tafriq rashin yadda da kokwanto a kan juna rashin ba wa juna uzuri girmama saɓani ko mai ƙanƙantarsa ganin mutum a mummunan yanayi da mummunar sufa ko da a da ba haka kake ganin sa ba kyamar duk wani abu da ya yi maka dan ya birge ka to wa'innan alamomin guda shida na bakwai ɗinsu da zamanta shi ne kyamar zama a gurin da yake ba ka san zama da ba ka da gurin zama in ana so a ce ina wane yake ko ina wanta za a ce kuje ba ta nan ko kuje wajen wanta kana tsina tare amintakar da fahimtar junan da ƙaunar junan ta kai makura ta yanda in ka ga wannan za ka ga wannan amma a wayi gari a rabu dutse hannun riga me ya dalila inda za ki je ki zauna da wannan me ya haɗa ki da wancan sai da kun san ɗauki ce addini ki tsalla ba da dalili ko ne ya hada ki da wanda ya ma ba dalili kama kama za ka ji kawai kowa yana kai wa'annan suna cikin a arab guda bakwai gaba ta gaba ya ake yin irin wannan sihiri na tafriq wato suka ce mutum ne zai je wajen boka ya gaya masa cewa ina so a raba tsakanin wane da wane ko a raba tsakanin wance da wance ko wane da wance shi bokan zai tambayi ya sunan wanda ake so a yi wa sihirin ya sunan babarsa abu na uku akan sa mutum ya nemo wani asar wani abu da ya danganci jikin mutum kamar gashi ai mun tuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sirrin da aka yi mai da gashin sa aka hada shi yasa da a kasar Hausa ko gidan kitso kika je ana gama laki tattare gashin kitson kike kulle sai kika san da zai kai kayan shi amma yanzu ga ƴaƴan mu haka za a ga ta tsefe a soro ta tsefe a ina wani wannan ke nema daga cikin abin da aka ce ta samo naka gashi sai zama a dole bu yanzu shi sa za ga da kum ɗinka da abin nan da yake da suna da kibiyar ki kayan kitsan ki duk kina da su in ta kashi da kayan kitsan zai gidan kitso da ana gama miki zaki tattara kayan ki gashin duk da ya zuzzube wanda aka tashi zaki tattara kayan ki kwashe da abin nan asar shi yasa kuskure ne ko kayanki ne ya mutu musamman kaya na ciki on this ba a cewa a jefa su da zubin a yadda su sun mutu ba amfani zai da su ba to ko a kora abin ne ko kuma kone su ana cewa shara wani wata shara ga gida ma ana ta bibiya wata gaba za a samu akwai wanda aikin sa shine to duk share gidan ku wanda mare je to ne ko za a samu abu kaza shi sa ga wannan umba da an kai shi fit kwashe kai ka umba kwarci kai wani sai aka yi samu farkar an da iya ma yankan farce ga ka tashi ka tafi ka ne yankan farcen shi ma an aiko shi ne maka yankan farce kuma ya samu umba ga ba ruwan ka ke ma da kika sa ne da kika yi shi kin tashi kin bashi abu duk da za ka iyaye na da duk suna da irin wannan azancin ba karatu ne da su mai yawa irin wanda muke da shi yanzu ba amma dai sun samu wannan tarbiyar a aikace wani za a ce a samu sifati sifafinsa wata za a ce a samu dan kwalinta ko hular da take sawa idan aka nemi waɗannan asar ɗin aka rasa ma'ana ki samu abu kaza ce malam ban san yadda zan in samu abu kaza ba ki samu kaza ban san yadda zan in samu kaza ba an bayyana idan waɗannan asar ɗin gashi abin nan kum yankin tufafi hula ko dan kwali duk ba a iya samu ba to ana iya yin sihirin a cikin ruwa sai a ce hanyar da kike wucewa ce a je a zuba a gurin kawai so ake yi ki taka an riga an yi sihirin a cikin ruwa wata hanyar yake bi sai da dai lokacin da aka san kin ku fito a jabi a fara a gurin shi mo kan da ce kawai bukatar da ake kitaka mutum yana takawa wallahi bomb zai tashi shi mutum yana takawa bomb zai tashi shi ma'ana in nace bomb ina nufin mutum yana takawa sihiri zai harbe shi wani lokaci in an san yadda za a yi ana da access to abincin da mutum yake ci ko abin da mutum yake sha to wani lokaci akan ce a sanya wa mutum a abinci ko a sanya masa abin sha kowa ya danganta da kusancin wanda za a yi wa sihiri da wanda ya ce a yi sihirin in wanda za a iya samo tufafinsa ne ko gashinsa a ce ya samo in ba wannan ba ne sai a yi a ce to kawai ka kwara a hanyar da zai wuce ya taka in wannan ba zai yi ba sai a yin kana da alaƙar ka bashi wani abinci ko ka bashi wani abin sha sai a ce a zuba a ciki suka ce idan wanda za a yi wa sihirin nan baya daga cikin waɗanda suke neman tsari suke neman kariya ta hanyar yin zikirin safa da na yamma da addu'o'in da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam to an samu matsala kuma ka san shi haɗarin irin waɗannan abubuwan abun ba a rubuce ki a goshin wanda zai ba ba ballantana wani right man ɗinka ne ma'ana mutum ne wanda yake kuna da kusanci da shi sosai to shi yasa waɗannan azkar as-sabah wal masa wato zikiran safa da na yamma ɗinnan suna da matuƙar tasiri wa kawo namu da 'ya'yanmu to yanzu duba da waɗannan symptoms ɗin a Arab sai aka gano cewa wance an yi masa sihirin tafriq kowa ne an yi masa sihirin tafriq yanzu kuma wace hanya ce ta ɓata sihirin akwai matakai guda uku mataki na farko kafin a yi wa wanda aka yi wa sihiri magani sai an fara shirya shi shiri irin na imani. Sai an fara kawwana shi an samar da yanayi. In ana so a kare su yiri ko sai an samar da yanayi da ya dace da imani. Kamar ne suka ce duk hoton da ke cikin gurin a dauke shi. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku ba sa shiga gidan da akwai sura ko kare. Shi yasa ko da ɗan kukuyo ne a cikin gidan sai an fitar da shi. Wayannan mala'ikun da suke kai kawo na rahama da suke shiga ba sa shiga gidan da yake akwai sura ko suna an mammanna su ilajimin a jikin bango ba sa shiga. To in wanda za a yi ake wasirin ana so a warware sirin. To farko sai an fitar da wayannan hotunan da ke cikin gurin. Abu na farko ce. Abu na biyu a duba jikin wanda ake wa sihirin. Babu wani abu a rataye a jikinsa don wani lokaci akan yi wa mutum sihiri shi kansa bai san akwai wani abu a jikinsa ba ko zobe shi ba shi ya sa. Amma ga shi a hannunsa. Ko wata laya ita ba ita ta sa ba. Amma ga shi a jikinta. Kai wani lokaci akan caji ɗaki ko gida gabaki ɗaya saboda wani lokaci za a ga wani abin ba ku kuka ajiye shi ba kuma gashi wannan shine bala'in da ya hana gidan zama lafiya. Shi yasa in abubuwan suka rikice akai sun zo ma da complain suka ce gaba ɗaya ai wa gidan kwali ma a taga gado ko ina a zazzage duk abin da ba ku kuka kai shi ba. Ako da yana kuce mun dan ga wani abu kawai dan gari gari ko me shi in ba ku bane kuka ajiye shi ku fitar da shi. Ba haka ba za a zauna lafiya ba gidan. To saboda haka abu na biyu sai an duba jikinta ba wani guru a jikinta ba wata raya a jikinta in akwai a tsinke ta a kore. Abu na biyu ce. Abu na uku in za a karya sihiri sai ya zama gurin babu kaɗe-kaɗe. Ya zama gurin ya kaɗaita daga kayan kaɗe-kaɗe babu. Saboda duk waɗannan cop agent ne na shishe ɗanin ai. Duk suna cikin kayayyakin da suke sha'awar su kuma ba sa nisa da duk gurin da yake da irin waɗannan abubuwa. Mazamir min mazamir mismar min mazamir shaitan ce. Na uku suka ce gurin ya zamanto ya kaɗaita daga dukkan wani abu da ya shafi saƙon Allah. Saboda abu ne da ake so Allah ya shigo ciki. To sai an kalli kowace kwana an ga babu wani abu da Allah ya hana a cikin ɗakin ko a cikin gidan. Duk sai an yi ƙoƙarin tsantsanewa da an fita ya zamanto an shirya yanayi da ana nuna cewa lalle an sallama an koma ga Allah. Sannan mara lafiyar da iyalansa sai an zaunar da su an karantar da su an ba su darasi akan aƙida wato yadda da Allah. Da kuma kaucewa shirka sai an yi wannan dan kana zo kana yin karatu kana kokarin warware sihirin kuma a ce an wata ran ka zo a ce ai an dauke ta an tafi da ita rimin gado wajen wata mai magani kila an tafi wajen wata bokacce kaga mun lalata maka aiki ana kokarin a samu kyakkyawan imani da ikhlasi to kuma an sake raba kafa. Shi yasa zai kawo sai ka yi abin da ana kyautar da zaton an bi shi ana samun warware su yi sai an yi a ce wallahi malam abin nan ya dawo. To kila su ne suka dawo. Ko kuma abin nan dai har yanzu malam. So sai an yadda cewa duk wani biye-biye duk wani wanda a cikin da mun faɗa alamomin wayannan bokayen duk wani biye-biye sai an haƙura da shi. Allah ake so a nuna ba ni iyawa sai shi. To shi kuma da haga aikin su. Amma da zarar ka nuna zai yi kuma ba shi kaɗai ba ma wani shi ma an je zai iya sai Allah ya bakku da wanda za ku kashe zai iya. Abu na shida kun ga mun ce na farko a samar da yanayi na imani mai kyau ta hanyar fitar da dukkan abin da ya shafi hoto da zai hana mala'iku ko kare da zai hana mala'iku shigowa gida. Na biyu a fitar daga jikin mara lafiya duk wani guru ko laya ko karhu ko kaza ko kaza cire. Na uku a ɗauce duk kayan kaɗe-kaɗe da ke cikin ɗakin. Na hudu a duk abin da yake na saban Allah ne ya saba da shari'ar Allah a duba dakin gaba da yin akwai shafuta na biyar a ba wa mara lafiya darasi domin kaka go kana ta karatun alqur'ani shi bai mai imani da qur'ani dan wannan yana daga ciki bai kamata ma ka kawo kanka inda ba a yi imani da abin da ka karanta ba sai ka gama ace to kuma malam kaga wani malami shi ma ya ba mu abu kaza ya ce mu je mu debo kasar makabarta kuma mu samu ai aho ne yi kaza ne yi kaza ne kaza kaga an sake lalata aiki abu na shida a kawo mara lafiya kai masa interview tambayar farko da zaka yi masa idan ma'aurata ne zaka iya tambayar ita ya take ganin mijin ai mun faɗi cewa in irin wannan ne zaka dinga yi masa ganin abun tsoro gabanta zai dinga faduwa zaka ce a kusa dawowa ranka zai dubun zuma ya tashi ranka ya baci in aka ce ayi sallama in kaga farin cikin ta da walwalarta yayi tafiya ko baya cikin gidan tana jin haka in ta ce eh ko kuma in shi aka yi wasu irin za a tambaye shi ya kike yace wallahi yanzu malam bana san ganin ta wani doga doga take mun gani nake tayi kama da kaza da kaza da kaza dai kenan shin kuna samun sabari akan abin da bita kara kirya ba tambaya ta biyu tambaya ta uku kana jin nishadi da walwala in kana waje kina jin farin ciki in baya cikin gidan sannan tambaya ta hudu shin ɗaya daga cikin ma'aurata yana samun kunci da bacin rai lokacin mu'amala aure in ita matar ce tana jin kunci da bacin rai mijinta zai mu'amalance ta ko shi in ya zo mu'amalar iyalinsa yana jin kunci da bacin rai shin mutum yana jin wani kunci in yana bacci ya ji ya kasa bacci ko kuma ya dinga mafarkai mara kakin gado wayannan kai da aka kawo wa mara lafiya ko mai wannan larurar kuma koda wannan ina ba da shi ne don mu rage ma yawace yawata don har ayoyin insha Allah zan karanta zan gaya musu ko ban karanta ayoyin ba zan faɗi lambobin da ke kanki ki zama mai magani akan yayanki kawai ce ga yanki ta dan fara irin waɗannan abubuwan ko irin alamomi na sirrin tafire ko sirrin junun ko sirrin kaza duk in ce ga wannan alamomin ba ma sai kika kuɗin ki sadaka fi sabilillahi na karatu ke kanki zaki iya zama shine amfanin zuwa makarantar mu ma ku rage damun mu da tambayoyi ku rage cewa sai ka zo wajen mala ba sai ka zo ba ke da kanki zaki iya zama ki kalla ko a jikin ki ga yanayi ko cikin yayin ki ga yanayi tattare su gaba ɗaya ki musu addu'o'in nan da muka ce karanta musu in a cikin ruwa ne ki karanta ki ba su sha don kika ya kace buta sannan wanda za a yi ake tunanin cikin alamomin da aka yi masa tambaya an gano cewa sihiri aka yi masa za a sa shi alwala kuma ita ma shi ma wanda zai yi karatu zai yi alwala amma akwai wani kuskure da masu magani cewa suna yin ai su ruqiya suke yi ko maganin su na addinin musulunci suke yi wannan gaskiyar magana ko kusa kurai da suke yi kuma wannan yana janye taimakon Allah madaukakin sarki a cikin wato maganin da suke na farko duk wanda ta zo da wannan matsalar kuma kai a matsayinka kana so ka taimake ta a karya wannan sihirin na farko ta yi alwala na biyu ka yi shiga irin ta musulunci kar a yi irin abin da mata suke yin za su yi asusun sai ga sun ɗan wanka mala an yi make up ka rantsa da Allah gidan buci za ta waya su buci za ta ganin likita za ta yi ado malam ta sa tomato jakar ma har da jaka mutumin da yake ya je neman lafiya jakar ta yi kama da takalmin ta yi kama da kaza shi ma hijab din tomato da kaza da kaza da kaza to an zo wajen mai ruqya kuma sai ganta malam ta sha make up ga jambaki a ba a yi ruqya a haka sai ta zamanto ta yi shiga irin ta musulunci sannan karka fara yi mata ruqya ko karatu bayan tana sanye da abin da ya saba da shari'ar musulunci ko turare ba a zuwa da shi wajen neman lafiya ana shigowa inda kake kaji tun mai mara lafiya tana ta kanshin turare kace sai an je an cire wannan kayan an wanke turaren nan ta goma da turare in ta shigo da jamfarci a hannunta kace sai an kanka shi wato so ake a koma ga Allah ne gaba daya da haka duk wani wata kura da wani taba tabo sai an wanke shi dan Allah ta'ala ya shiga cikin al'amari karka kuskura kace zaka yi mata magani da kai sai ita sai ta zo da ɗaya daga cikin muharramanta ko ta zo da ɗanta ko ta zo da yayanta ko ta zo da ƙaninta ko ta zo da babanta ko ba ko ainihin mijinta lalle ta zo da wani daga cikin muharramanta sannan kada wani wanda ba muharraminta ba ya shigo gurin tare da ku daga kai da za ka yi mata sai muharraminta sai ita abu na ƙarshe ka nuna samun sauƙi da waraka ba hannunka suke ba ka nuna wa Allah ba ka da ƙarfi ba ka da wata dabara taimakon Allah ake nema wa'innan duk ana yin su ne kafin a fara wanda ake ganin an yi masa sihiri magani mataki na biyu duk an samar da wannan yanayin to yanzu yanayin da ruqya za ta yi tasiri karatun alkur'ani zai tasiri ya samu to sai kuma yin ruqya da ayoyin alkur'ani ga ayoyin ba zan karanta su ba saboda za su ɗauke mu lokaci mai yawa don sun kai wajen ayoyi daban-daban cikin surori daban-daban sun kai wajen guda 20 akwai suratul fatiha suratul fatiha gaba ɗayanta akwai suratul baqara daga farkon baqara zuwa muflihun aya 5 din farko akwai aya ta 102 cikin suratul baqara aya ta 102 cikin suratul baqara akwai aya ta 163 zuwa 164 cikin suratul baqara din akwai aya ta 255 zuwa 257 cikin suratul baqara din akwai aya ta 285 zuwa 286 cikin suratul baqara karshen baqara ce sai kuma cikin suratul ali imran aya ta 18 zuwa 19 sai suratul a'raf aya ta 54 zuwa 56 sai suratul a'raf aya ta 116 zuwa 122 sai suratul yunus aya ta 81 zuwa aya ta 82 sai suratul taha aya ta 69 sai suratul mu'minun aya ta 115 zuwa 118 sai suratul safat aya ta 1 zuwa aya ta 15 sai suratul ahqaf aya ta 29 zuwa ta 32 sai suratul rahman aya ta 33 zuwa 36 sai suratul hashr suratul hashri aya ta 21 zuwa ta 24 sai suratul jin aya ta 1 zuwa aya ta 9 sai suratul ikhlas sai suratul falaq sai suratul nas wayannan in ka hada su gaba daya ko shafar aljanu ne ko sihiri ne wayannan ayoyin insha Allah ta'ala su ake karantawa kuma da yardar Allah ana samun waraka to idan an karantawa mara lafiya waɗannan ayoyi to yakan kasance cikin ɗaya daga cikin halaye guda uku hali na farko mara lafiya zai iya faduwa ko ana karanta masa ko ana karanta mata ko ga ta fadi ana karanta mata ta fadi ana iya samun ayi nasara aljanin yayi magana ta bakin ta wannan hanyar tana da kyau in aka same ta domin in an yi sa ana iya samun sauki da kuma hanyar da aka bi wajen yin sirrin cikin sauki domin akwai aljanin da aka wakilta wajen yin wannan sihirin ko kuma ya kula da sihirin to inda aljani ya bayyana aka fahimci cewa yanzu ta mara lafiya ya fadi ko ya munyike alama ce ta aljanin da aka wakilta shi akan wannan sihirin ya bayyana ayoyin alqur'ani sun fito da shi dole ya bayyana to in ya bayyana a matsayin ka na kai tunda za a ga yawanci masu aljanu a gidaje sai ga zuwa ana ta hira da su wace ce kaza kaza sai ba aikin ki bane ba sana aiki bane ga ku tijin ta hira ta ga muku ƙarya aljani ba wanda yake shi ƙarya ya ta hada mutanen gida fada to in za ka yi da mara lafiya an fahimci shi aljanin ya bayyana za a tambaye shi sunansa shi aljanin za ka tambaye shi ne addininsa idan musulmi ne to za ka yi man wa'azi cewa ya ji tsoron Allah wannan abu da aka haɗa kai da shi ake yi zalunci ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya hana zalunci ya tsani zalunci baya goyon bayan zalunci kuma Allah ta'ala yana yin azaba mai tsanani akan azzalimai ai ce masa wa'azi yanda kaga ana yi ma wa'azi ka ji jikinka ya yi sanyi zuciyarka ta mutu zuciyarka ta yi rauni ka yi kokarin abin nan su ma haka ne idan kowa musulmi bane ya ga ma sunan sa kai musulmi ne ce shi ba musulmi bane ko tace ita ba musulma bace to yanzu aikin da zaka yi shine da'awa zuwa musulunci ka zama da'i kenan da'ir jinni sai ka fara so ka shiga musulunci musulunci shine kaza da kaza da kaza in aka yi za a yi musulunci kaza abu biyu zai faru ga musulunci ya yanzu ya bar kafirci a cikin aljanna wato shedanin ma ya bar wa anna minnal muslimuna wa minnal fasiqun wa anna minnas salihuna wa minna duna zalik sai akwai a cikin su akwai na kirki akwai masu azumin nafila akwai masu karatun alqur'ani akwai alarammomi akwai kaza da a cikin su kamar yadda akwai 'yan daba a cikinsu na fata an gane to saboda haka in ya gaya in ka kira shi zuwa ga addini in Allah ta'ala ya sa ya karɓa addini alhamdulillah in ma bai karɓa ba dai za ku ci gaba da tafiya da shi daga cikin tambayoyin da za ka yi masa a ina aka binne wannan sirri a wannan lokacin da kake tambayar sa a ina aka binne sirri kakka gaskata shi har sai an je gurin an duba in an duba an ga abin da ya faɗa ɗin to sai a gaskata shi abin da ya sa malamai suka ce maƙaryata ne sosai za su ce iya cewa ai wane ne kuma a guri kaza aka je aka yi sirrin har in an ce wane ne ya sa a yi sirrin haka ya karki ce yawwa ni fa shi yasa na ganta kaza 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 ki fara abin nan yawwa ashe guri yayi kama da mutum shi yasa ran nan na ganta kawai sai kawai bata ganni ba kawai ki dinga kalata wasu abubuwa saboda shekaru sun abu da ba daidai ba saboda haka wannan shine wani lokaci zai iya cewa wani ne yasa a yi sihirin gaskiya ba a gaskata su zai iya cewa a guri kaza aka je aka binne sihirin ko aka yi sihirin shi ma ba a gaskata su har sai an tura an je an tabbatar in an gani akwai sai a to in ba gani ba dama ba yadda da magana su ba hali na farko kenan shine halin da mara lafiya za a ga ya mimmike ko ya fadi hali na biyu shine inda ana cikin yin karatun sai aka ga jikinsa ya fara karkarwa ko kuma sai jikinsa kamar zai bude tsananin matsanancin ciwon kai wannan shi ma yana sake tabbatar maka da cewa akwai shedanun da suke tare da shi wanda aka wakilta su wajen yin sihirin to shi kuma wannan sun ce za ka ci gaba da karatu akalla waɗannan ayoyin da muka karanta za ka karanta su kamar sau biyu ko sau uku in Allah ta'ala ya sa abin ya yanke shi kenan sai su arce sai su gudu su tafi su hali na ƙarshe shine inda mara lafiya ko jizo aka yi karatun tsaf yana ji bai faɗi ba babu wani abu da ya ruko idansa ya kakkafe ko ya kama rawar jiki duk babu to a nan abinda ake so dama ka sake jaddada ma tambayoyin can kana jin kaza kana jin kaza akwai alama kaza kana ganin kaza cikin bacci duk wancan da muka karanta in ya faɗi wasu guda biyu uku cikin ara alamomin ce ya tabbatar maka ne da cewa akwai fasiri a tattare da wannan in ku cikin ara din ce duk kalista fa su babu da gaskiya ba sihiri ba asiri ba kamar yadda na gaya muku akwai wa'inda suke da kamanceceniya da sihiri wasu larurorin ba sihiri ba kamar yadda akwai ainihin wato bambanci tsakanin shafar aljanu wani lokaci da cututtuka na yau da kullum shi yasa gogewa da kwarewa a cikin al'amarin shi ke sa mutum ya iya bambanta maka tsakanin ala tambayoyin da ka ga likita in ka ji zai ma tambayoyi yana ma tambayoyi ne dan ya san wace irin cuta ce me yake damunka akwai kaza akwai kaza in akwai kaza da kaza da kaza ya nuna cewa larura kaza ce take damunka to shi ma wannan akwai wa'innan a arab din da aka bin aka lissafa su babu sai gaskiya baiwar Allah ba sihiri aka yi ba ki daina bata lokaci ki wajen ni abin nan kawai ki je ki ga likita kila dai wata matsala ce da ba wa ba sihiri mataki na ƙarshe shine matakin bayan an gama yi wa mutum magani na farko kai da kai maganin kuma Allah ya karya ya kuma lalata sihirin to abu na farko ka gode wa Allah ka gode wa Allah madaukakin sarki ka ƙara nuna wato ka ƙara nuna wa Allah kaskancinka da kuma nuna wa Allah bukatarka a wajensa dan ya ci gaba da yi maka muwafaka a irin waɗannan munasabat din da zarar ka ji ya kai ne kai ma ta ji tana ta zuga ka ai malamin nan ai wallahi kullu aikin sa kamar kaza ai yana yi mana da mu kai wance kin ga ka rudu da wannan dama Allah ne mai yi Allah shi cire taimako daga tattare da kai shi sa kwata kwata ba a ruduwa cewa ai an samu waraka ka dinga jin cewa in kaza kaza a dinga zuga ka kullun kana samun ana samun nasara kana ƙara kaskantar da kai kana ƙara komawa zuwa ga Allah cewa Allah shi ne mai yi to in mara lafiya ya warke sosai sihiri ya kare to za ka ba shi waɗannan rigakafin abubuwa ne guda takwas in ba haka ba shi yasa suka ce duk sanda kike neman magani na irin waɗannan abubuwan kar ki dinga faɗa kana ce na wance a ai ta tafi wurin kusan sihiri ake yi mata kaza a ba a yi la'alla cikin wurin da kake faɗa ko wanda suka yi sihirin ok kana ɗaukar ta tafi ɗaukar mataki don a karya sihirin to za ta sake komawa a sake gida da sihirin shi sa irin wannan abubuwan gum ake ba a fara shi sa suka ce abu na farko duk wanda yake so an ya warke daga sihiri Allah ya ci gaba da bashi kariya to abu na farko suka ce al muhafazatu ala salaha lalle mutum ya rike wuta ya kiyaye sallah ko me kike yi da kin ji Allahu akbar Allahu akbar ajiye je ki sallah sannan ki zo ki ci gaba in na mutum da ya ji kiran sallah sai alwalai kun masallaci yin sallah cikin jami'i abu na biyu dole fa sai an akwai dadi kada kadan eh ga kuma a Sheikh Ustaz DJ eh shi ma ya kada da umarni eh ce a gantsare a gantsare ya ce a tsaya kan ne a tsaya kan Allah ya ce a tsaya a haƙi tsayawa amma DJ ya ce ka tsaya kan ka tsaya gaskiya duk wanda ya zama victim a irin waɗannan abubuwan dole sai ya haƙura da yin kada kadi sun ce rashin jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe na daga cikin abubuwan da za su taimaka a yi tauni sai baka ma san ana yi ana yi yana komawa sai dai kawai ka ba wa wanda yake ta wannan aiki baya bacci kuɗinsa sun ƙi zama lafiya imani babu kullum yana ta yaya wallahi yanzu malam alautaci kuma al'amuranta sai abin da yayi gaba malam har yanzu al'amuran sa fa sai ƙara bunƙasa take yanzu kin yi kaza kuma duk kin yanda muka ce ki wallahi malam bani da abin da kace an yi fa an samu wanda shi ma ba tsaye yake ba kwance yake an samu wanda ita ma a tsaye take sannan abu na hudu na uku lalle duk sanda zaka yi bacci kai alwala duk sanda zaka yi bacci ki alwala ki kuma tabbatar da kin karanta ayatul kursi wato tafsirin ayatul kursi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira na san kun san shi shi ka san matsalar shi dan rufe kofar ka ba ya damu Allah sai ya nazar ka makofa wallahi matukar ba da zaki sa sakata ko zaka sa sakata ba sai kai bismillah ba wannan baya hana shi kai shi fa ya jiri ni ibn adam madrad dam shi fa shedan yana iya circulating a jikin dan adam yanda jini yake circulating shikenan yana iya shiga jikinka ya dinga yawo a jikinka sai daki ne zai gagare shi shiga duk inda ba ka tsammani yana shiga yana shiga domin annabi ya ce ya jiri ni ibn adam majrad dam kuma an gano daga cikin gurin da suka fi zuwa su kane kane cikin bargo suna zuwa wurare sassa daban-daban na jikin adam ba kamar bargo kaga an kasara dan adam Ayatul Kursi ita ce wadda Abu Huraira an bashi so kifa zai kulle guri da aka bashi kula da kayan abincin Baitul Mal amma da ya zo ya bude sai sai ga wani tsoho a ciki kuma tsohon ya tsere abinci da yawa ya dauka zai dauka sau uku suna haduwa da Abu Huraira a cikin store duk sanda suka haɗu sai ya ce kai mun hakuri ba zan ƙara dawo amma ka san duk sanda Abu Huraira ya zo sai ya ga annabi annabi ya ce sadaka kaka wa huwa kadhubu a karshe ne shedan ya ce wa Abu Huraira a na karshen da Abu Huraira ya kuma kama shi ce lalle yau sai mun je gaba manzo Allah da kai ce to daya zan baka wata bara in dai ka karanta wannan bara ba za ka ƙara dinna ba ya ce to ga mu wannan bara ya ce ayatul kursi shedan ne da kansa ya ba Abu Huraira wannan lakabin Abu Huraira ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka ga mutumin nan da kace zai dawo kuma kaga na kuma kama shi ya kuma dawo amma yau yayi min wani abu ya ce zai gaya min abin da maganin sa ce ya bani wani lakabi ko tabara manzo Allah ce me ya gaya mai ce ya ce dinga karanta shi ko su ya ce sadaka wa huwa kabo manzo Allah ce makaryaci ne amma gaskiya ya gaya ma ayatul kursi magani ce ga shaytan Jisa duk sanda za ka kwanta bacci kai alwala karanta ya cikin kursi. Abu na hudu ka zama mai yin bismillah duk akwai mai koyar ki zaki dauka kice bismillah in zaki aje kike bismillah duk abinda zaka taba karka taba shi kace bismillah yin bismillah yayin yin komai sannan na biyar kullun da safi bayan sallar asuba la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sawdari kafa dari da yamma kafa dari shirjin min ash-shaytan abu na shida kada kuskura kada ki kuskura akwan ayini baki karanta al-qur'ani ba karshe ki ce ai to ni ban iya karanta ba ki saurara kada garin Allah ya waye dare yayi ki kwanta bacci baki saurari al-qur'ani ba baki karanta al-qur'ani ba abu na bakwai abokanka su zama mutanen kirki kawayenka su zama mutanen kirki abu na karshe kiyaye zikirin safa da yamma azkarus sabahi wal masa wayannan mutum ya warke sihirin Allah ya karya shi to akan waɗannan abubuwan guda takwas ake dora shi cewa ya ci gaba da yi dula hayati wannan shine kamar ina taskifin ina tsallace wasu abubuwa wannan a takaice shine kamar bayani mai fadi akan abinda ya shafi sihiru tafriq a gurguje akwai wani sihiri na biyu ana kiransa at-tiwalatu ana kiransa sihirul mahabba shi kuma kaman akasin wancan shine sihirin da za a yi wa mutum ya so wani fiye da so irin na ɗabi'a shine wanda hadithin da al-imamu ahmad ya ruwaito shi a mujallabi na 1 shafi na 281 imamu abu daud ya ruwaito shi hadithi na 3883 imam ibn majah hadithi na 3530 abu abdullahi al-hakim al-naysaburi a mujallabin sa na 4 shafi na 418 الشيخ ناصر الدين الألباني أشكو الصحيحة رقم 331 ياكو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى واتو الركع والتمائم والتوالى شرك وانظر الله صلى الله عليه وسلم يكتوى ركع ركية دا يكتوى ركية ودا أشي توكي دا سولين الجنو da saubatu da maganganu marasa kai da gindi wannan irin wannan rukuyar shirka ce manzo Allah ya ce at-tama'im layu shirkun su ma shirka ne akwai layu wanda ake hada su da abubuwa na shirki-shirki shirka ne sannan sai ce wa tiwala kaga sihirin nan da ake kira tsafin nan da ake kira tiwala shi ma tiwala shirkun shirka ne ta samu wanda take yake santa to sai a je kuma a samu wani malami wato ya banka masa wani irin sihiri ya dinga yi mata sau ba irin na ɗabi'a ba ba irin san da aka sani na tsakanin mace da namiji ba ya wuce haka to ya ake gane wannan mutum sihirul mahabba akai masa ko wannan mata sihirul mahabba akai mata akwai alamomi guda biyar alama ta farko wato shine tsananin soyayya da ta wuce ta ɗabi'a tsananin so wanda ya wuce ta so na ɗabi'a abu na biyu tsananin wato san yawan jima'i saduwa ta yi wani irin sihiri da baya iya rabuwa da ita kuma kullum da zai sai ya kula ta wannan yana daga cikin sihirul mahabba sannan baya iya haƙuri in ba ta kusa da shi baya iyawa zai iya sha biyar rana ya baro kasuwa kawai yanzu lafiyar shi kawai ya ce wala so nake ganki. Ana cikin aiki a office to ya gan shi ya ɗauko abin hawa ya dawo. Me ya faru? Kawai ya zo ya ganta ya koma. Sannan da makauniyar biyayya. Duk wanda ya san shi ya san a yanda aka san namiji da yanda namiji yake iya sarrafa gida an san wannan ita kuma yanzu ita ce take sarrafa shi. Ita take sarrafa shi. Duk wanda take su bata da shi sun bata. Ko kuma su ce take kai ka ƙara zuwa inda take ba zai je ba. Kai wani lokaci sun ce takan sa a yi sihirin da ba shi. Duk wata mace a sanya mata ƙinta ita kaɗai yake so in ji a wata sai ita kaɗai yake so ko ba masa baya zo kamar yadda yake son ki wala kuma wallahi ana nan ana kai kai masu yi duk da ana samun juyi wato leshi ya juye da mutiya in Allah maɗaukakin sarki ya so sai sihirin sai ya dawo da akasi sun ce ana samun haka akasin shi ne zai tsani kowace mace a duniya har da ita ana samun ya zo da irin wannan yanayi to wannan duk wanda ya gan shi kamar gawa ne a gaban mai wanka yana kamar ta tarin circi baya iya yi duk mai san abu a wajensa in ba ita ta yi garantin wato ta ce a yi ba zai ba to irin wannan sihirin sun ce abinda ke jawo shi abubuwa ne kamar guda uku wani lokaci in ta ga tana yawan samun saɓani da mijinta yawan samun saɓani tsakaninta da mijinta yakan jawo mace ta je ce sa a yi wa mijinta irin wannan sihirin kwaɗayin dukiyarsa ta gane mai kuɗi ne kwaɗayin dukiyarsa tana sa mace ta sa a yi wa mijinta irin wannan ciwon nan samun labari ko ganin alamun zai ƙara aure wannan yana daga cikin sabubban da ke sa mace ta yi wa mijinta ciwala to duk sanda aka gane cikin alamomin da muka ambata ko ga ɗan uwanku ko ko ga ɗanku matarsa tana yi masa irin wannan ko kuma abokinsa yana sarrafa shi irin wannan sarrafawar to hanyoyin warware sihirin inda an ga wannan a arafin su ne wa'yancan da wanda muka ambata a baya na uku akwai sihirin da ake kira sa sihirin takhyil shi ne irin sihirin da saharatu fir'aun shi ne irin sihirin da saharatu fir'aun wannan bokayen na fir'aun suka dinga yi lokacin annabi Musa gashi a zahiri sandina suka zubar amma kuma ana kallon sanduna ne amma sun jefar da sanduna kuma sai a ga a idan masu kallo kuma ba sanduna suke gani ba maciji suke gani sihirin takhyil kenan an gane ko shi ma yana daga cikin wanda ana yin irin wannan bance-bancen sihirin takhyil din shi ne wanda aka ce alamominsu shi ne abu a tsaye yake amma kai motsi take gani yana yi abu ne tsaye yake cak amma kai a idanka motsi yake ko abin motsi yake amma kai a idanka a tsaye yake cak baya motsi alama ta biyu abin kankani ne amma kai a idanka mai girma kake ganin su ko abin mai girma ne amma sai idan ka kankani kike ganin sa a takaice sirr takhil alamomin su shine ka dinga ganin abubuwa bayan da suka ko sai ka ce ai in kaga suna magana kace da kai suke yi suna yi da kai suna magana kace ai kaji a cikin magana su sun ci kaza ko su fada ba sautin da yake zo maka ba shi suke fada ba wannan ana kira tafsirut takhyil wato sirrin surantawa na ƙarshe da nake so tsaya saboda rana sai kuma episode na gaba zamu ga me zamu ta sa shine sirrul junun sirrul junun dan har yanzu ban zo gabar da akwai sauran kashe-kashen sihirin da kuma yanda ake warware su da kuma bambanci tsakanin sihiri da kuma wata larurar daban wanda ba sihiri ba ko shafar aljanu da kuma abin da ya shafi depression shi sihirin junun wato sihirin hauka kawai an yi wa mutum sihiri ya hauka ce alamomin da ake gane sihirin hauka sihirin da aka yi wa mutum na hauka ne alamomi ne guda bakwai alama ta farko zaucewar tunani abu na ɗaya sannan mantuwa mai tsanani duk muhimmancin abu zai iya mantawa